الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والديام اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Lahadi daren Litinin 11 da watan Ramadan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace 2 da watan 4 watan Avril miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadith dake wannan unguwa ta Tsamawa a wannan gari mai tarin albarka na Tawa. Yau za mu tashi darasi na 11 a jerin tafsirin Al-Qur'ani watan Ramadan a cikin wannan surar mai albarka suratul Ghafir. Jiya mun kwana a aya ta 46 a cikin wannan surar mai albarka shine annahu yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adhab. Yau za mu fassara aya ta 47 zuwa 53 in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da mana jagoranci ya sa mu wani da wannan duniyar lafiya kuma sanya aljanna ce makomar mu ayyukan da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ya karɓa muna. Aran ma Allah yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول ضعفاء
subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh yatahajjuna fin nar fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya juya akalan zancansa game da an huta bayin an kare ba mu labarin fir'auna da iyalinsa da kuma tabbatar da cewa akwai azaba da ake wa mutum a cikin kabari, Allah ya kare mu da ita. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu kiyamar kuma ya nuna mana in jahannama ga sunan. Allah ya ce wa idh yatahajjuna fin nar ka ambata musu lokacin da suke husuma a cikin wuta bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da ɗan wuta a cikin wuta. To za a samu watan cece kuce tsakanin ɗan wutan musamman ma mabiya da waɗanda suka bi su shine Allah ce fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru waɗanda suke masu rauni ai al-atba'u lil qada za su ce mabiya za su fada wa shugabannin su duk wanda ya bi wata hanya wanda ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to idan Allah ya tura su jahannama, to tsakanin su da waɗanda suka biya Allah ya ce watan za su dinga fada wa junan su zance, to shine mabiya za su cewa lilladina stakbaru, game da wanda suka yi girman kai akan abin da ya shafi biyar gaskiya da kuma suka yi girman kai akan da'awar Allah subhanahu wataala, su ce inna kunna lakum tab'a, mu ba a wannan rayuwar ta duniya kafin mu zo kiyama, to muna bibiye da ku ne akan duk abin da kuke kiran mu zuwa gare sa na mu hada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta a duniya, kun kira mu zuwa ga mu yi wa Allah kishiya kuma mun riga mun yi wa Allah kishiya, yanzu ga inda ta waye da mu shi ne ba mu shigo cikin jahannama, yanzu albarba muke nema abun a matsayin ku na jagororin mu a duniya, fa hal antum mughnuna anna nasiba minan nar, shin yanzu ba ku iya doke muna wani bangare na azabar Allah ku dan samu ku dan rage muna saboda ko duniya ku ne manya mu biye da ku ne muke, wannan maganar da ɗan wuta za su faɗa ba sasha suke nan, wai buƙatar mu abun ku tunda dai a duniya mun bi ku, to muna son yau alkiyama ku muna alfarma a matsayin ku na manya a duniya, sannan kuma ku ne silar kawo mu wannan wutar ba tare da mun shirya ba, so muke yi wani abu daga cikin azabar da Allah ya dora muna, to ku samu ku rage muna wani wasu kaya daga cikin kayan da aka jibga muna, sai Allah ce qala alladhina istakbaru
qala alladhina istakbaru inna minhum inna
Allah ya ce qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allah qad hakama bainal ibad, ubangi subhanahu wataala sai ya ba mu labarin abinda su waɗanda suke jagorori za su faɗa mu biyan su wanda suke sun yi girman kai game da bin Allah subhanahu wataala da kuma watan abinda ya shafi biyar annabin Allah ko annabawan Allah da ya turo musu, to qala alladhina istakbaru wayna suka girman kai jagororin za su ce suna masu bayyanar da kasawar su akan yi wa waɗanda suka yi musu da'a a duniya amfani, domin duk wanda ka bi a duniyan nan ka bi sa in dai ba annabin Allah bane, to wallahi ana zuwa alkiyama za ku rabu da shi, ana zuwa alkiyama za ku rabu, za ku tsine wa juna Allah ya kare mu, shi ne Allah yake cewa sai suka ce inna kullun fiha, ai mu dukkanin mu da mu da ku gaba da cikin wutar muke, la nahtamilu ankum shay'an, ba ma iya doke muku wani abu na azabar, kafa bina ma indana, abinda Allah ya dora muna na azabar shi ka kansa ya wadatar da mu, sannan kuma bar ku bar mu ji da kawunan mu ma ta kanmu muke yi, inna Allah qad hakama bainal ibad, hakikan Allah subhanahu wataala watan hakama yayi hukunci bainal ibad tsakanin bayinsa, Allah ya hukunta al'amarinsa ya sanya kowa ga irin abin da zai samu na azaba, ku ga abin da Allah ya dora muku kuma da irin abin da Allah ya dora muna, to da mu da ku kowanne ya ji da abin da yake fama da shi, kaga daga nan sura buke nan ko, to kuma babban su jagoran su shine iblis la'natullahi alayhi, idan aka shiga cikin jahannama to zai yi wa ɗan wuta wani duskur, zai musu zai tura musu sako yace inna Allah wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum, yace Allah ya muku alkawli alkawli na gaskiya, ni kuma na muku alkawli sai na saba muku, sannan kuma ku sani fa a duniya duk wanda ya tabar gaza yayi abin da yake so, to ba fa karfin tsiya ba dai amfani da shi wajen injasa zuwa ga sabon Allah subhanahu wataala, kawai na yi kira ne sai ya bi ni, daga falata lumuni wa lumu anfusukum, kar kowa ya zarge ni to ya zige kansa, ni ba na iya amfanar muku da wani abu yadda kuma ba ku yi mai amfanin komai a rayuwa, Allah subhanahu wataala ya kare mu, shi ne suka ce inna Allah qad hakama bainal ibad, hakikan Allah subhanahu wataala ya sanya mu kowanne daga ciki bayan da suka shiga wuta watan abin da ya dace da shi na uquba, fala yuzadu fi dhalika wala yunqasu minhu, ba a ƙara wa mutum akan abin da ya yi sannan kuma ba a rage masa, iya laifinka iya azabarka, Allah ba zai ƙara maka ba dan ana fushi da kai, a daidai gurgudan abinda suka aikata daidai abinda Allah zai rubuta musu da azaba sannan wala yughayyiru ma hakama bihi alhakim kuma ba wanda zai canza abinda shi Allah subhanahu wataala ya hukunta Allah ya kare asabai Allah subhanahu wataala ya mimiti irin wannan zancin Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ila ba'di alqawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin Allah ya ce walau tara ina ma a ce ku mafsararan karatu Allah ya ce kun ga idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim azzalimai wa inda suka hada Allah subhanahu wataala da wani abun bauta a duniya Allah ya ce mawqufuna 'inda rabbihim an tsida su a gaban Allah subhanahu wataala Allah ya ce yarji'u ba'duhum ila ba'di alqawm sashin su yana maida wa sashi zance yaqulu alladhina istud'ifu wa inda suka sance masu rauni wa inda aka raunar da su suka bi manyan su a duniya za su ce للذين استكبروا دواء سكي جاغورين لولا انتم بعدن دكو با دكو زو مونا سابانين ابوندا منزل الله يزو دشي هر موكا ركينا كوما كبر نا منزل الله تو لكنا مؤمنين دا تبس مونا تكين بايو الله ماسو ايماني دا كان ينزو كان مونا تاد النبي زو الجنه تو سي وين تان مانيا سو سي دسو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انا هل صددناكم عن الهدى سي ينزو موني موكا هانا كو اكن بين شريعه yanzu mu muka tabbata ba wanda muke rike masa kafofi akan zuwa sallah ko yin azumi ko zuwa aikin haji ko fi da zakka ba wanda muka hana shi ya kar ya yi Allah subhanahu wataala ba da idza ja'akum bayin shirin ta zo muku bal kuntum mujrimin su ce kai ku dai da mun dai mutanen banzan ne kuma mujrimai ne masu laifi ne sai Allah ya kada bari labarin abin suka fada Allah ya ce wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahar sashi su kai makeci dare da wuri ne dan annabi adam ne da mun ashi zi ista amuruna la an nakfura billahi dan mun makeci ku shirya muna dare da rana akan mu rabu da Allah subhanahu wataala sannan kuma mu hada mu sanya wa Allah kishiya a ƙarshe sai Allah ce wa asarru nadamata lamma ra'u al'azab a lokacin da suka ga azabar Allah subhanahu wataala Allah ya ce sai su bayyana da nadamar su ga su sun yi nadama sun yi sanyi suna neman a maido su duniya da su saki aiki Allah ya ce waj'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru mu kuma su Allah subhanahu wataala sai mu sanya mari a cikin wuyan kafurai sai mu umarci malaika su ja su zuwa jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya ce hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ay bal yujzauna ba komai bane aka saka musu sakamakon abinda suka aikata ne a duniya Allah subhanahu wataala ya sakarka musu da wannan abin shine nan Allah subhanahu wataala yake cewa za su ce inna kullun fiha mu dukkanin mu da mu da ku gaba da muna cikin wutar ne kowa ya ji da abinda yake fama da shi inna Allah qad hakama bainal ibad ubangi subhanahu wataala ya yi hukunci tsakanin bayinsa sai Allah ya ce
wa malalladina
الله يقول وقال الذين في النار وقال الذين في النار وإن سكتك موتا أو متزا ستي لخزنة جهنم دبلائكو ما سو هكو موتا وسمى أكوي جهنم تندى تندى ملائكو da suke hukunta yadda aljanna mana da mala'iku da suke gadinta dan ba a bari abu haka nan ko ya tabbata a hadisi cewa wanda yake gadin aljanna sunansa ridwan shi yake gadin aljanna a ba shi wanda yake hukun huta qur'ani da kansa ya kawo sunansa za su ya maliku sunan shi malik to malik shi ne wanda yake hukun jahannama Allah ya kare mu da jahannama to su ɗan wutan idan Allah ya sa su a wuta suka ga abunda ke ciki na musiba da azaba da tashin hankali to sai su ce wa mala'ikun da suke garin jahannama ud'u rabbakum a taimaka muna a roƙa muna ubangijinku domin ku addu'ar mala'iku karɓar iya ce ku roƙa muna ubangijinku yukhaffifu 'anna yawman min al'adab Allah subhanahu wataala ya rangwanta muna wajen ya rangwanta muna wani azaba
koda wuni da yake koda ta wuni da yake Allah ya rangwanta mana ita mala'iku ku roƙa mana Allah subhanahu wataala domin idan kuka roƙi Allah ko Allah yana karɓa to abinda muke nema abun ku shine ku roƙi Allah ya cire muna azaba ta wuni daya mu da dan yi wuni guda ba azabtar da ku dan samu dan sauki a rayuwa Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya kare mu wannan maganar mai girma ce saboda suna neman hutu kuma a ranar addu'ar ba za ta yi amfani ba Allah subhanahu wataala ya sanya mu wange lafiya shi yasa a suratul mu'minun Allah yake cewa talfahu wujuhahumun nar
talfahu wujuhahumun
nar Allah yake talfahu wujuhahumun nar wuta tana kunar fuskar su in wutar wutar tana kunar fuskar su zafin jahannama yana bugu fuskar kuma sannan wutar tana kunar fuskokin su sai Allah ce wahum fiha kalihun su sun riga sun tagayyara sun canza kala har ta kai labban su ba sa game wa haƙuwar a waje suke saboda zafin da suke sha a cikin wuta Allah ya kare mu sai Allah yake cewa alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibun ashe ba a kasance ba a duniya ana karanta muku ayoyin Allah kuna karanta ayoyin Allah aka yi muku wa'azi aka ce ka zabe da kyawu zina haramun ce sada haramun ce tace haramun ce lido haramun ce tsegumi ke da kyawu haramun ne kiba haramun ne kaza haramun ne ga abinda Allah yake so ku sada zumunta ku yi sallah ku taimaka mu bayan Allah ku yi kaza shin ayoyin Allah ba su zo muku ba alam takun ayati tutla alaykum ashe ba a karanta muku ayoyin Allah ba fa kuntum biha tukadzibun sai ku kasance kuna karanta ayoyin Allah ba ku yi imani da su ba sai su ce Allah qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ce ya Allah mu dai ka wallahi dai kaddara ce ta riga fata haka za su ce mu Allah kaddara kaddara mu ce haka nan wa kunna qauman dalil ai duniya ban fai ci karatun bane ba ai mana kuru da kuru bane shi yasa ba ai mana abun fai da zamu gane ba kunna qauman dalil mu dai kawai mu kasance mutane batattu rabbana akhrijna minha sace ya Allah a taimaka a fitar da mu daga cikin wannan wutar fa in udna idan aka fitar da mu kuma Allah a maido mu duniya mu je mu sake lalawa mu yi aikin kirki mu bauta maka mu yi tauhidi mu rike sunna mu raba kanmu da duk wata bid'a duk abinda yake saban Allah ne mu kyautata mu uwaye mu duk abinda Allah ya kamata mu yi in ko muka sake yin abinda muka yi a baya har muka zo huta to fa inna zalimun Allah tabbas mun zalunci kawunan mu to sai Allah ya ce da su qala sahu fiha wa la tukallimun Allah ce kowa ya kowannen su ya sunkuyar da kai kada wanda ya kara magana daga nan sai Allah subhanahu wataala ya yake musu hanzari ba za a kara jin tore su ba a cikin jahannama Allah ya kare mu to sai Allah ya ce
qalu aw lam takutatikum rusulukum bil bayyina qalu bala qalu fadilu
قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات اذا suka ce wa mala'iku ku roka mana Allah ya doke muna ya rage muna wani azaba ta wuni daya to sai mala'iku su ce da su awalam ta'atuk awalam takun ta'atikum rusulukum bilbayinat ashe a gidan duniya manzannin ku ba su muku da gaskiya ba da hujjoji ba a karantar da ku alqur'ani ba hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahiha ba a san ba a karantar da ku ba su ba yi muku wa'azi ba ba ku ji wa'azi ba ku a duniya yanzu duk wa'azin da ake yi duniya mutum ya ce wa Allah bai ji ba wa'azi a ina ba a yin sa a gidan rediyo in ka buɗa wa'azi a salula wa'azi a gidan tele wa'azi duk inda ka leƙa yanzu hatta TikTok da aka buɗa don fitsara to sunnar annabi ta shiga anan ana yaɗa da'awar manzon Allah a ciki babu wata kafa ta duniya yanzu ta yanar gizo ba ce ana tallata addinin Allah a ciki ba babu ta babu wata kafa a da bature ya kirkira don fitsara da fardarewa ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala ba ce Allah ya sanya bayunsa nagartattu suna tallata sunnar manzon Allah a ciki to sai mala'iku suka su awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat ashe manzon ne ba su muku da gaskiya ba ba ai muku wa'azi ba kamar da za su faɗa a cikin za su rasu a cikin suratul mulk alam ya'atikum nadhir ashe ba ai muku wa'azi ba ba a ce ku yi kaza ba zai da kyau ku bar kaza ai ku yi kaza shike da kyau ku bar kaza bai da kyau sai bala kad ja'ana nadir wallahi dai mai gargadi ya zo ya mana wa'azi an shiga kauyukan mu an yi wa'azi radio mun kawo wa'azi MP3 wa'azi ko ina dai wa'azi bakal ja'ana nadir fa kazzabna sai muka tsare ta muka ce kai ita duniyar nan in baka more ta ba ai daga duniya sai Kaduna wata hikiyama wata nobar dai suka shawo labarin shuri ne kuma ce kai mu dai muka sance wallahi ba ta tuni dai Allah ya kare mu Allah ya kare mu to mala'iku za su ce musu shin ba ai muku wa'azi ba ai da ban shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni da annabawa domin dan su yi wa'azi saboda kar mutun ya je kiyama Allah ya kawo su da yake ce mu Allah shi ya masa wa'azi ba yanzu duk duniyar nan ba wanda zai zo ya ce wa Allah bai ji wa'azi ba babu shi babu kana aiki ne jahilci ba uzuri bane bayan daga cikin al'azab ba uzuri bane an karantar da kai qur'ani yanzu ka dibi rasuwar annabi kadi sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 1400 har da 420 da wani abu rasuwar manzon Allah kadai kuma tunda annabi ya rasu karantar da al'umma ake ta yi kullum rubuce-rubuce ake kullum karatu ake musamman ma al-qurun al-mufaddila sun rubuta an yi ababe da a zo a gani abinda suka yi na karatu yanzu mutanen yanzu ba za su iya yi ba na sha faɗa na ce wallahi da irin misalin a ce ibnu taymiya da ibnu al-qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala a irin wannan zamanin da suka zo wanda kana buƙatar hadisi kai gashi nan da address kisa complete a yanar gizo to da Allah ya san littafi nawa ibnu taymiya zai rubuta a wuri saboda su sun bada rayuwarsu a karatu kullum karatu ayi karatu a karantar kuma sun karantar kuma Allah ya Allah shaida ne sun sauke yauni malamai suna iya gudan abinda suke iya yi a shirin kauyuka yanzu da a kauyukan da ba ta ba wa'azi ba ba ma san me ya wa'azi ba amma cikin ikon Allah subhanahu wataala zaka iske sannu sannu dai bayan daya duka an samu an yi futuhat an kai wa'azi a can kawai sai dai in mutun ya ki yin aiki awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat sai ce qalu bala sai wallahi manzanni sun zo bayan shudewar annabawa sahabbai sun yi wa'azi bayan shudewar sahabbai tabi'ai sun yi bayan shudewar tabi'ai tabi'ut tabi'ina har aka kai da malamai ustazai yan bada ba sun yi wa'azi an karantar da mu an ce muna kaza halal hadha halal wa hadha haram to an faɗa muna to sai su ce to tunda haka nan ne ai muku wa'azi daga ba ku da wani uzuri gaban Allah ko sai ce to ku roki Allah da kanku fad'u ku roki Allah da kanku sai Allah ya ce wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai a cikin bada take saboda ko sun yi Allah subhanahu wataala ba zai karba ba ita kanta addu'ar ba ta yi saboda ba wurin karban kun karban addu'a bace a duniya zaka roki Allah ya karba maka amma idan an je kiyama to an riga an kare an riga an kare Allah ya samu wani lafiya saboda kafirci yana bata aikin nan annabi adam shi kuma daga cikin shartin karban addu'a to mutun ya aikata aikin kwarai na daga cikin adab na yin addu'a ana so duk lokacin da zaka roki Allah wata buƙatar ka to kai tawassali da wani aiki na kai na kirki aikin kwarai kai aikin kwarai suka roki Allah da shi kai ka karaba da wannan aikin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa akwai wasu mutane guda ka suna tafiya zafin rana ya duke su sun gaji ga gajiya sai suka ga wani kogo dutse haka sai suka shiga suna shiga sai dutsen ya fado ya liƙe kofar wannan kogon ko da suka tashi daga falci daga barci suka falka ba hanyar hita wannan ya sanya suka yi dubarunsu suka rasa yadda za su yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu ilhamar cewa su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to sai suka ce in ko kuna son Allah ya karbi addu'arku to kowa ya yi aikin da ya yi tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah da shi sai idan sai suka ce ya Allah ya tashi yana addu'a ya ce ya Allah ya ce ni na kasance ina da mahaifa guda biyu uwa da uba suna raye ya Allah na kasance ina kyautata musu don neman yardarka ba na cin abinci ni da iyalina sai na tabbatar mamana da babana sun koshi sannan na je na kai wa iyalina mu ci abinci ya ce wata rana sun aika ni na je na kawo musu wata bukata a daji kan na dawo sun yi barci ya ce ni kuma ina jin kunyin da tara su bayan su riga sun kwanta suna huta kuma na bata musu kwana yace haka nazo na hakura da abincin ina jiran falka wasu a wannan lokacin matana da ayyana suna cikin bukatar wannan abincin amma haka na juye na hakura sai suna bai wa mahaifana sun koshi sannan na kai mu iyali da can kafin su bani sai suka falka na ba su suka sha abincin suka ci abincin da kai wa iyali da yace ya Allah in nayi wannan dan neman yardarka Allah ka ga halin da muke ciki Allah ka korake mu da damuwarmu manzo Allah ce sai dutsen ya gurgusa suna ganin hasken rana amma ba sa iya fita kaga wannan alamun aikin sa yayi yayi kyau ko to sai ne shi ma ya tashi yace ya Allah yace na kasance ni mutum ne wanda yana da kudi na doki ɗan aiki laborin su yin aiki da aka yi da aiki sai na biya kowa sai ɗaya daga cikin ma'aikatan ya rena abin da na ba sa bayan ya shuɗe ya tafiyarsa sai na saye tumaki da wa'annan kuɗin ina kiyo a kwana a tashi bayan wasu shekaru sai mutumin ya dawo min ya ce wani ka gane na ce a'a ya ce wata shekara na maka aiki kaza da kaza da kaza da kaza ka bai wa kowa haƙƙinsa ne baka bani ba ka ji tsoron Allah ka bani haƙƙina sai dan da masa dabbar dukiyar na ce kaga wannan garkin gaba daya yace eh yace gaba daya a duki kace kora ka tafi ya kora kuma ya tafi yace ya Allah in nayi wannan dan neman yardarka ya Allah kaga halin da muke ciki Allah kurenye mu da damuwar mu dutsen ya ƙara matsawa amma ba sa iya fita shi ma yake sai yayi kyau ko na uku sai yace ya Allah ina da yar dan uwa wanda ina son ta amma ba da aure ba da alfasha mace ce wanda Allah ya ba ta kyawu to yana son ta da alfasha to sai kuma talauci ya bukata ta abinci ta kama ta kuma ta ga ba wanda ya kamata ya taimaka mata sai ni sai ta zo bi dai da ka mata gudunmuwa a rayuwa sai na kiyar da cewa sai in ta yadda mun yi fasikanci da ita sannan na ba ta abin da za ta ci ta kiya dan jin tsoron ka kai Allah ta je ta rasa abin da za ta samu za ta ci za ta kare mutuncin kanta da shi yuwa ta dame ta addabe ta a ƙarshe ta mallaka min kanta da zimmar cewa muka yi jingazan bata ya fi da kuɗin ya bata ya ce sai da ya liƙe ƙofofi baki ɗaya ta ce masa ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka sanya zobe inda bai kamata ka sanya sa ba ya ce sai jin tsoronka Allah ya kama ni sai na yafe mata wannan dukiyar na ƙara mata ya ce Allah in nayi danka dan neman yardarka Allah ka ga halin da muke ciki Allah ka yaye muna annabin Allah ce sai dutsen ya yaye ya korenye ya jaye suka fito suna tafiyar suka cika bar tafiyarsu ashe ka ga tawassul ilimi da aikin kwarai to kai ma idan kana son Allah ya karbi du'a'inka to kai aikin alkhairi sai ka roki Allah misali a unguwarku akwai marayi sai ka sanya marayin nan farin ciki ka saya masa kaya musamman ma irin yanzu da uwayen sun fara tunanin bari mu yi mutiyin mu tufa bin sallah ko to kai ma sai ka samu wani marayi ka saya masa kayan sallah ko ka guda masa baki sai kai addu'a ka ce ya Allah kaga abin da nayi wa wannan marayin ya Allah in nayi dan neman yardarka Allah ga bukatar da kaza Allah ka biya min to ana son wannan ko karanta alqur'ani mai girma sura ɗaya ko aya ɗaya ko kuma qur'anin gaba ɗaya su karanta amma karatu fa ba na hauka ba ko sai aka karatu na hauka akwai karatun cin mutunci wa alqur'ani mutum ya ce dole sai ya sauke qur'ani ba da cikin ba wanda Allah ya wajabta ma ya sauke qur'ani wallahi ba shi abin da yake wajibi shine ka karanta qur'ani ko mun fahimta to ka karanta abin da zaka karanta na fahimta shi ba so ake mutum yana karatun qur'ani na tadabburin sa kana hararo ma'anan alqur'ani to sai kai tawassul da wannan abin shine Allah ya ce sai mala'iku su da su fad'u ku roki Allah da kanku sai Allah ya ce ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal ai addu'ar kafirai gaba ɗaya Allah ba zai karba ba saboda aikin da suka aikata ya roshe saboda kafircin shi kuma kafiri Allah baya karba addu'a sai Allah ya ce
inna lanansurusulana walladina amanu inna lanansurusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma
Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce inna tabbas musu Allah subhanahu wa ta'ala nunul azma nunul tagirma kenan ko ya Allah da kansa yake magana in kai za ka yi magana ka ce mun ce kaza to ai mun bada aula ma halicin sama da kasa yace mu su Allah go to Allah ya ce inna lanansuru rusulana tabbas mu su Allah subhanahu wataala za mu kawo gudunwa za mu agaji annabawanmu manzanninmu walladina amanu fil hayatid dunya da wayan suka yi imani da Allah a wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad haka kuma ranar da za a tsaye gaban Allah ana ba da shaida Allah zai taimaki masu imani da annabawan Allah jama'a mun fahimta duk mai imani to Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin zai taimake su a rayuwa in har kai imani gaskiyar imani to Allah subhanahu wataala a shirye yake da ya taimaka maka a rayuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ce walladheena jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi ta kokari a tafarkin mu suka yi gudu suka ba da gudunmuwa a addinin Allah to Allah ya ce lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su tafarkin mu Allah zai yassare musu ayyukan yin aikin alkhairi sai ga mutum na ta kokari cikin tafarkin Allah subhanahu wataala dalili shine watan yayi wani abu a zo a gani a game da sha'anin Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala ke cewa in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in har kuka ba da gudunmuwa wa addinin Allah to sai Allah ya ba da gudunmuwa a rayuwa idan muka ce muke addinin Allah sai Allah ya taimake ku sunna ce ta Allah duk wanda ya taimake addinin Allah zai wadatanta a rayuwa duk wanda zai kawo gudunmuwa wa addinin Allah wallahi ba zai wadatanta ba Allah zai taimake shi kaga yanzu addinin Allah na cikin halin hamulai taimaka ma addinin Allah na da wuya sai wanda Allah ya taimaka ba kowa bake iya yi shi ya sanya Allah ya taimake annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai masu zuciya sahabban annabi sun fi kowane mutum zuciya a duniya shi yasa manzon Allah yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi min sahabbai kar ku fada musu ashar yace wallahi da mutum zai doko watan kudi misali a ce zai doko ai dutsen Uhud na zinariya ka ciyar da shi to baka kai tiya guda da sahabi zai bayar ba wajen Allah ya fi ka lada ka doko dutsen Uhud na zinariya ka sanya a tabarkin Allah ya ce a ta aiki annabin Allah ya ce wallahi sahabina muru ɗaya da ya bada ya fi ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda su da gaskiyar suka yi sun taimaki annabi lokacin da manzon Allah yake buƙatar taimako sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da munafici ba a rayuwa kuma duk wata gudunmuwa da aka bai wa addini sun bayar kai fa da su manzon Allah ya ta yaki ba da su ne annabi ya fita wajen yayi aka je aka gwabza dan a taimaki don su kawo gudunmuwa wa addinin Allah subhanahu wataala amma mun yanzu kana nan ana wa'azi unguwarka ba ka ma iya fitowa a unguwarku ake wa'azi ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce amma wallahi ba a ganin ka a unguwar ba a ganin ka a wajen karatun Qur'ani ba a ganin ka wajen karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karatun fiqhu ba ka zuwa duk wani abu da ya shafi alaka da addini kai ba a ganin ka amma duk da aka ce siyasa ta zo sai ku kuyin sahun gaba ka lalace wallahi wallahi ka lalace ka bincike imaninka da zuciyarka a ce kai baka da alaka da wani addinin Allah ba wata gudunmuwa da kuke bai wa addinin Allah yanzu ka ji ƙauyukan nan namu akwai garin da suna da buƙatar a yi musu wa'azi a karantar da su cikin jihar Tawa akwai garin da yanzu aka ba su da malamin da ke karantar da su alƙur'ani wallahi wallahi babu nan cikin jihar Tawa akwai garin da ba su da malamin da ke karantar da su alƙur'ani ba su da ba su da sai dai kawai in an yi karatu ta WhatsApp su samu su saurara ko kuma in mutum ya zo cikin kasuwa a tura masa a memory ya je ya saurara amma dai malamin da zai karantar da su da ayansu ba su da shi to dan Allah masu kudin mu sun taba tsayawa su yi lissafin cewa wa'annan bayin Allah su ma da haƙƙi akan mu tura musu malami ya karantar da su addini jama'a ko mun fahimta shin wannan tunanin muna wannan istidikin muna da shi nan mu tura su a je a karantar da su alqur'ani duk wanda zai je fa a ko duk wanda za a koya ma alqur'ani fa in yi karanta kai ko baka je koyina ba sai Allah ya baka lada kai zaman ka kawai a gida mutum sha'a am aba mutum ya so ko bisa wallahi sai Allah ya baka lada ka dai yi ikhlasi kawai ake bukata ga dalibin su akwai wanda littafin da zai karatu dalibin ilimi yana zuwa makaranta amma littafin da zai karatu ya gagare shi littafi wannan yana son littafin kamar ni amma ya fi karfin sa kuma kai Allah ya hore maka kana ganin sayan littafi ka ba sai karatu ba taimaka ma addinin Allah bane na'am wannan ba taimaka ma addinin Allah bane dan idan su aiki tafi su ne kayan aiki ko to idan babu su za a yi karatu akwai daliban da su kuma jami'a suna can sun tafi a yi jami'a za a yi karatu dan su je kuma burin su zo su karantar kun taba tunanin wayannan daliban ya kamata ba su gudunmuwa shi yasa ya tsakani da Allah duk cikin jahohin Nijar jahata wa an ce da an bar mu na san jahar da cikin Nijar akwai mai kudin da duk dalibin da ke jami'ar Islamiyya ta ta sayi akwai mai kudin da duk matasi ya ba su albashi saboda su samu su tafi karatu mu yanzu an kana karatu a Islamiyya kai wannan ba bai da aiki wai ya rasa sana'a ne shi yasa sai yana karatu Islamiyya wai ka rasa sana'a shi kuma bai san ruhin addini gaba ɗaya karatu ne dan in ba a karatu halakewa ake yi duk al'umma da ba a karatu a cikin ta matakan al'umma ce nan muka je wani gari wajen wa'azi imamin da zai in daurin aure za a yi sai an je an dauko wani gari daga wani gari ya zo da mu arme gaba da kaf garin babu wanda ya shi ga mu aure kaf garin gawa in akai rasuwa sai an je an dauko an yo hayan malami a zo a yi abun nan a zo yayi sallar gawa wai a garin ba wanda ya iya kuna ganin yanzu tsakanin da Allah in muka zauna muka bar su aka mu ci amanar kanmu ba mu kawai kowane malami ya dawo ta wai ya zauna shikenan kawai sai dai a hawo mota kawai sai nan garin uban yawan aure shikenan kawai mutane na can cikin daji wasu addinin Allah haka annabi ya rayu malaman su kane ba za su iya ba dole sai masu kudin sun taimaka musu ka lugani ayi tsari a samu malami guda goma a samu gari guda goma misali ce malam je gari ka za karantar da su duk wata karanta ka 150 kana ganin bai tafiya wallahi ya rage zaman fada kenan zaman banza ya rage shi zai je ya karantar bayan shekara kuɗa a yi laifin sa a tura wani shi ya dawo gari ya samu cewa da karatu saboda kakka tura shi ka san ka bashi ka tuce sa dan mutuwa za shi sai a dinga ta canza kana ganin in aka yi shekara goma ana haka al'umma za ta rayu amma idan muna zaune a cikin duhu Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladheena amanu tabbasu musu Allah zamu taimaki manzannin mu da masu imani duk wanda ya imani Allah zai taimake sa fil hayatid dunya a wannan rayuwa ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma rayuwar da za a tashi gaban Allah ana ba da shaidu a ƙarƙashin wannan ayar al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala suka ce su'alun yatarahu nafsuhu akwai wata tambaya da ya kamata a yi mu san cewa akwai annabawan da an kashe su akwai annabawan da aka kashe kamar irin annabi Yahya ko da annabi Zakariya yanka su aka yi akwai annabawan da aka fitar da su aka kore su daga gari irin annabi Ibrahim akwai annabawan da saboda azaba Allah ya dauke su ya sama da su irin annabi Isa to kuma Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayatid dunya to anan akwai abun tambaya fa aina an-nasratu fid dunya ina ce makon Allah game da annabawan Allah a duniya domin kusan akwai mutane da suna karatu mutashafi har suke kallo cikin Qur'ani saboda rikici kawai sai ga mutum ba musulmi ba amma ya bi musulmi sanin Al-Qur'ani ana sa mutum ba musulmi ba amma ya bi musulmi sanin Qur'ani to wanda suka ce a wannan malamai sun ba da amsa kala biyu amsar farin an yakuna al-khabaru kharaja amman yake ya kasancewa labarin da Allah ya ce inna lanansuru rusulana to Allah yana nufin wasu manzanni ba duka bane Allah zai taimaka wasu Allah zai bar su a cikin jarabawa dan Allah ya gode imanin su domin annabawan Allah sun fi kowa shiga cikin matsala ashaddul bala al-anbiya annabi ce mafi mutanen da Allah yake jarrabawa a rayuwa su ne annabawan Allah Allah ya fi jarraba annabawa kan kowa matsalar da annabi zai shiga ni da ke muka shiga ba mu iya dokata zuciyar ba dai ba yadda annabi zai dokar matsalar ki ba za ta iya ba shi jarrabawa tasa ba irin tamu bace dibi annabi ayyuba shekara 18 sai cikin rashin lafiya shekara 18 mai kudi ne duk abin da yake da shi sai da ya kare iya su da Allah ya karbe iyansa baki daya su kara su sana kuma da su goshe sa amma a ƙarshe da ya haƙuri ya ci jarabawa ta rayuwa kuma sai Allah ya mayar masa da al'amarin kadibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun taso cikin jarabawa yake dan tashi bari ya tashi marayi jarabawa ce ko ba jarabawa bace shekara 6 ma masa rasu jarabawa ce ko ba jarabawa bace shekara 8 kakansa ya rasu ya kai shekara 40 kuma ka bashi aka bashi annabtaka jarabawa akan jarabawa sai kuma ya zanto kalubalen da yake fuskanta ya hidin na baya matsala shine fuskantar abu kanan gaba hakan annabin Allah ya rayu to annabawan Allah Allah ya jaraba su suka ce watakila ya kasance da Allah ya ce la nasru ruslana to wasu daga cikin manzanni ba duka bane wasu suka ce a'a an yakuna al-muradu bin nasr al-intisar lahum mimman adahum da Allah ya ce inna la nasru ruslana suka ce ma'ana take iya kasancewa Allah yana nufin ai zai taimake su ba akan waɗanda suka zalunce su in ka ɗauka misalin waɗanda suka kai mu annabi Ibrahim takakka suna murus ai a ƙarshe Allah ya wulakantar da su ko haka ne mutane suka zo su kashe annabi Isa kadiriki tarihi karshen al'amarin sai ya kasance wai suka kasance suka kashe annabi Yahya da annabi Zakariya ya al'amarin ya kasance a ƙarshe sai Allah ya yi musu fita da kulli sai Allah ya halaka su to shine abinda Allah yake ni suka ce a wannan bigirin haka shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka sanya manzon Allah gaba a garin Makka dukkanin su dai bayan dai sai da Allah subhanahu wataala ya walakanta su a rayuwa gaba dai kam sai da Allah ya walakanta da su ba wanda ya saura da sauran mutunci a duniya a cikin su duka sai da Allah subhanahu wataala ya walakanta da su dalili hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa man azali waliya faqad azantuhu bi harb duk wanda ya cutar da waliyina masoyina inji Allah yace ni ko Allah yace na darmada mara yaki da shi idan ka kuskura ka sa waliyin Allah gaba to yanzu ba da shi kake yaki ba da Allah ne kake yaki masoyan Allah in kace zaka ga bayan su to fa da Allah ne kake gumin su kake yaki shi kuma yaki da Allah fa baka kai labari mutum ba zai iya ba da kai yaki da Allah to gware ka tsaya a kwalta SPM ta zo ta biya da kai ai ya fi ma sauki wallahi dan in Allah ya tashi halakar da kai to da sauro kadai sai ya zama maka musiba kawai sai Allah ya maka wani rashin lafiya akai aras gane mishi kanka saboda ka tabi bayan Allah subhanahu wataala kun ba annaba kadai ba wallahi ba annaba kadai ba akwai bayan Allah da wallahi in ka tabe su Allah ya yi musu yaki wallahi har yanzu kuma akwai su akwai mutanen da har gobe idan ka tabe su to sai Allah ya mayar musu da martani su ba za su ci ba komai ba amma Allah subhanahu wa ta'ala shi yake mayar musu da shi ke mai da martani ga wa'annan bayin bai subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wani abu ya taba faruwa da wani bawan Allah yana tare da matarsa husuma ta jasa da wani dacizo sai ya mare sa sai ya mare lacizon da ya mare lacizon sai lacizon ya kalle dan kai ya ga wai bare ga waye ya mare sa yana kallo sai ya ga a karfin jiki ya fi karfin sa kawai sai ya motsa baki ya yi wata addu'arsa sai wannan mutumin ya wuce suna cikin tafiya shi da iyalinsa matarsa kawai sai aka ga wani katar rami kawai nan take kamar mai farfadiya sai ya fada ciki yana fadawar kuma sai ya mutu to sai matar ta kai kara wajen alƙali cewa wane maye ne ya kashe mata mijinta wane maye ne ya kashe mata mijinta aka doka kara aka kira shi wannan da cizon aka zo aka bibiya maganar sai alƙali ce ka ji abinda ake tuhumar ka da shi cewa kai ne silar mutuwar mijinta domin lokacin da mijinta ya mare ka wasan ka motsa baki sai ce tabbas ya san yayi addu'a yace kuma zai faɗi abinda ya maimaita har a yanzu zai faɗa yace ya Allah ya nuna min cewa yana da ƙarfi da dubara Allah ni kuma ka nuna masa naka ƙarfin abinda ya faɗa kenan Allah ya nuna min shi mai ƙarfi ne to Allah ka nuna min ƙarfinka a kansa baki iya abinda ya faɗa kenan alƙali ya ce an daga shari'a an ƙare shari'a ya ce abinda ya faru abinda ya fahimta shi ne wancan dacizo wanda ya mara dacizon mijin kike matar wata ya nuna kishi a kan kini yana son kishi ya sa ya mari dacizon to shi kuma dacizon Allah ya nuna yana son sa shi ya sa ya duka masa fansa jama'a mun fahimta a kullum in ka sa bawun Allah gaba ka ce sai kayi to wallahi ba da su kake faɗa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya kare mu Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da za a tsaye gaban Allah subhanahu wataala ana bada shaida a gaban Allah subhanahu wataala. Al-Imam al-Mujahid alayhi rahmatullahi ta'ala tafsirin Ibn Kathir yake cewa al-ashhadu bima'ana wanda za su bada shaidu sune mala'iku. Mala'iku za su bayar da shaida domin sune Allah ya sanya kiraman katibin ko to za su tsaye gaban Allah su bayar da shaida. Amma Zaid bin Asr yake cewa al-ashhadu arba'a wanda wannan shine zancen da al-Imam al-Tabari da Qurtubi suka rinjayar cewa al-ashhadu arba'a masu bada shaida mutum hudu ne gaban Allah subhanahu wataala. Da farin al-mala'ika, mala'iku za su bada shaida gaban Allah subhanahu wataala domin duk abin da kake yi. Wa inna 'alaykum lahafidin kiraman katibin ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. To wa inna mala'ikun za su tsaye gaban Allah su bada shaida. Nabi kuma akwai annabawan Allah, domin annabawan Allah za su bada shaida akan al'ummar ta gabata, za su yi bayani. Sannan kuma na uku al-mu'minun, masu imani ma za su bada shaida gaban Allah subhanahu wataala. Sannan kuma al-ajsad, gangar jikinka ma zai bada shaida, karan kanka jikinka kansa zai bada shaida gaban Allah subhanahu wataala. Baka Allah ce ba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Allah ya kare mu, daga hannun mutum zai faɗa wa Allah subhanahu wataala duk irin ta'asir da mutum ya shimfiɗa a duniya, to hannu zai wa Allah bayani, yana faɗa kuma cine yana gaskata sa, sai sun kare bayani daga farko har ƙarshe, sai ce lima shahidtum alaina, me yasa kuka ba da shaida akan mu? Su ce antaqallahu alladhi antaqa kulli shay'in, Allah subhanahu wataala wanda ya bai wa komai damar yin magana, shi Allah shi ne ba mu damar mu ma mu yi magana a wannan rayuwar. Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya. Sai Allah ya ce aya ta gaba, Allah ya ce yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud da. Ranar da yawma yaqumul ashhad, Allah subhanahu wataala ya fassara ta da yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, ranar da hanzari, uzurin da az-zalimai za su kawo baya amfani. Duk wani uzuri da mutum zai kawo gaban Allah a matsayin mutum az-zalimi, idan kaji an ce az-zalimi, to ana nufin wanda ya mutu yana bauta wanda ba Allah ba, ma'ana wanda yake shirka wa Allah subhanahu wataala. Ka san cikin laifi duka gabaɗaya, duk abin da za ka yi kai, wallahi Allah mira kana cikin tatal mashi'a. Amma ita shirka, in ka kuskura ka zo gaban Allah da shirka, to wallahi ka shiga tara. Kuma abin da zai baka mamaki, malam Jabi, mutane fa yanzu ana ganin kamar an fahimci musulunci da sunnar, ko larance da Allah mushrike sun fi yawa. Kana ganin mutum da kima, kana ganin sa kamar musulmin kirki, a zo a kira sallah ya zo, idan aka ruwano maka shi an zaharil ghaib, irin abin da yake na ta'asa, to ko kare ba zai ci ba kazantar. Ka gansa mutum da kima, amma baya rabuwa da ta'ammul da malaman cin, saboda ai da kaga mutum na mu'amala da wa'annan, to an saki layi ko shirka, ai ba za a yi sa ba sai an ce mutum mushriki ba, ai ba kawai shirka ba gane ba, kawai a daura laya shikenan. A'a, e su ma zuwa wajen wa'annan mutanen, to shirka ne. Allah ya kare, Allah ya kare. To kuma Allah ya musu tarala su wa'annan mutanen, ko Allah ya ba su abin da suke so a duniya, dan Allah ya ji daɗin yi musu azaba gaban sa a ayyana al-kiyama. To Allah ya ce la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, duk wani hanzari da kafirai za su kawo, Allah ya ce ba zai amfani ba. A ƙarshe sai ce walahumul la'na, kai tsinuwar Allah ta tabbata akan su, ai ab'aduhum wa tardahum an rahmatihi, Allah ya nisantar da su daga rahmarsa. Ubangi subhanahu wataala ce ba su ba rahmar Allah subhanahu wataala. Kaga duk wanda ko Allah ya tsine ma, to dan Allah ga yanin wa zai sa masa albarka ta shiga. Na'am, wanda Allah zai ce ya tsine ma, to ka gayyin a duniya wanda zai sanya masa albarka kuma ya zama mutum mai albarka ne. Idan Allah ya nisantar da mutum daga rahmarsa, to komai kan ya kare masa a duniya. Allah ya kare mu. Sai Allah ya ce walahum su'ud dar, kuma suna da mummunan ƙarshe, shi ne gidan jahannama. Allah ya kare mu. Mummunan gida ne na azaba, gida ne na wahala. Allah ya kare mu. A mursalat Allah ya mai irin wannan yanzantai, ya ce wala yu'zanu lahum fayatazihun, su fa ɗan huta, ba a ma ba su dama, Allah bai ma ba su dama ba za su kawo hanzari, ba za a ma ba su damar kare kansu ba gaban Allah subhanahu wataala, domin ba su da ta cewa gaban Allah, ba su da ta cewa. Allah ce ba mu ba su dama balanta za su kawo hanzari ce Allah mu ai ga abin da ya samu mai kaza da kaza da kaza ai muna tsammanin kaza Allah ce a ba mu ma bukatar wannan a rum Allah ke cewa fa yawma idin la tanfa'u adh-dhalimi la tanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum la yafau alladhina zalamu ma'ziratuhum Allah ce wa inda suka yi a suka kasance az-zalimai ato a ran tashin kiyama duk wani hanzari da zasu ka Allah ce baya musu amfani baya da amfani gare su baya da amfani kaka Allah ya kare mu amma ayin aljanna kam muna can cikin aljanna idan iko Allah muna bada labarin abin da ke faruwa dan su ɗan aljanna suna cikin aljanna har da hira ake yi muttaqina fiha ala al-araiki inji Allah go la yarawna fiha shamsan wala zamharira Allah ya ce muttaqina a lokacin da su ɗan wuta suna can an hana musu damar bakin magana to lokacin ɗan aljanna sun kishinta sun kwanta kwanci wanda su ba kwance ba duka kuma su ba zaune ba irin kwancin gare na manyan mutane na masu abu na an tara na na'isa kasu akwai kwancin na'isa to suna kwancin na'isa Allah ya ce alal araiki sama wasu gadaje a cikin aljanna la yarawna fiha shamsan Allah ya ce har abada ba za su ga rana ba rana ba ta duka balantana a ce sai sho ana zahi Allah ya ce wala zamharira ina wannan hasken da ke shigowa ta taga kana gani wannan hasken da shigowa ta fine ta ko Allah ya ce ko shi ba za su gani ba cikin aljanna to Allah ya kai mu ana can kuma ana more rayuwa sai Allah ya ce wala kadaina wala wa'idatina
musallama
wa ra'ina isra'il
kitab hudaw wa zikra
Allah ya ce walaqad ataina Musa al-huda hakika Musa Allah mun baiwa annabi Musa shari'a miye shari'a wanda suka ce at-taura inji al-imam at-tabari da al-imam al-qurtubi da al-imam ibn kathir har ma imam sa'di ya tsara wannan zancen yace da Allah yace walaqad ataina Musa al-huda ala nihin Allah ya baiwa annabi Musa at-taura abinda ya saka suna mata kuma da at-taura saboda a cikin ta akwai shari'a tana shaida mutane daga duhu zuwa ga haske sai Allah yace wa awrathna bani isra'ila al-kitab sai muka sanya shi littafin at-taura ya kasance kayan gado wa banu isra'il sai Allah yake cewa hudan a cikinsa fa akwai shari'a shi at-tauran hudan wato akwai shari'a a ciki sannan wa zikira da kuma tunatarwa akwai tunatar da mutane game da aikin alkhairi da musu ƙara kwadai akai kuma ana tunatar da su akan su nisanci shari da su rabu da shi sannan kuma Allah ya ce li ulil albab da ma'abuta hankali lafiyayyen hankali idan kai Allah ya ce ulul albab to ana nihin ashabul uquli sahiha as-salima ma'abuta lafiyayyen hankali kuma wanda yake hankalin normal ka san akwai wasu mutane fa suna tafiya ne malam Jabir amma tuni mahaukata ne ba a sani ba akwai mutane da suna tafi saboda rezokin su bai da safety bai da ƙarfi ko nafsiyon fable ce ba sa fahimtar ababe to Allah ya ce a'a wannan fa hudan wa zikira li ulil albab sai Allah ya dawo yana magana da manzon Allah sai Allah ya ce wa annabin Allah fasbir ya annabin Allah kai haƙuri yanzu da manzon Allah yake Allah ya ce wa manzon Allah fasbir malam Jabir in Allah ne ce wa annabin Allah shi haƙuri ashe ka ga da mu da ku mu ya kamata mu zama masu haƙuri ko to kuma da mun haƙuri daga cikin sifar mutane na kamala idan Allah ya ba mutum haƙuri to Allah ya baka gishirin zamantakewar rayuwa duk abinda aka baka duniya in aka cire haƙuri a zuciyarka to an jarrabe ka wallahi kana cikin tashin hankali jama'a mu zamanto masu haƙuri Allah yana son masu haƙuri ka zamanto mai haƙuri cikin komai kuma sai ka yi haƙuri fa a wajen haƙuri kashi uku ne inji malamai akwai haƙuri wajen bin Allah akwai haƙuri wajen barin sabon Allah kuma akwai haƙuri wajen jarabawar Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala misali bari in bari misali da 'yan kasuwa mutum ya ƙirga kuɗi miliyuka sai ya ce duka wangaraban Allah ne kuma sai abin da a bayar kaga sai ka daure sai ka jure ai na wani manomin bahilla ce ɗan tona musu asiri wani manomin bahilla ce wato ya yi noma kuma sai aka zo aka fidda zakka sai ga an tara damma a na zakka an ce wannan ba aka ce ai zakka ce haƙƙin Allah ya ce kai ku game ka ba ɗaya kaga dole sai an yi hakuri wajen bin Allah ka taso su bayin ka je masallaci in baka da hakuri baka iya ba ka cire dukiyarka kai wa Allah yake in baka da hakuri ba za ka iya ba ko to hakuri a wajen bin Allah kenan to kuma akwai hakuri wajen barin sabon Allah kana son karadin tana birke ka kuna birke juna amma karbar ta saboda Allah bai so tunda Allah bai so kai ka hakura jama'a mun fahimta tunda Allah ya bai so bai so annabi ya haranta ya hana tana tutarwa sai ka ce to ka hakura saboda ni saboda Allah bai so shikenan kawai sai ka samu ladan hakuri ina ba tar mun fahimta hakuri akan kana ganin ai da mun hakuri akan sako yafi kowanne lada kana son abu ka bar sa kana son abu ka nisance sa to abu ne mai girman gaske to kuma hakuri na uku shine hakuri akan jarabawa ta rayuwa Allah yake jarraba wasu mutane a rayuwa kuma dama Allah yana jarraba mutum ne gurgurdan imanin sa yubtalal mar'u ala qadri dinihi ana jarraba mutum gurgurdan imanin sa ai jarraba kala kala ce to Allah ya bamu ikuncin jarabawa a rayuwa kuma Allah ya kasance fasance masu hakuri Allah ya ce manzo Allah fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqq alkawlin Allah gaskiya ne cewa Allah zai taimako ko zai taimako alkawli in Allah yayi alkawli Allah gaskiya yake sai Allah ya ce manzo Allah wastaghfir li dhanbika ya annabin Allah ka roƙa wa kanka gafarar Allah ka nemi Allah ya gafarta maka al-imam at-tabari alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan maganar Allah yayi ta da manzon Allah ne amma ana nihin ya roƙa wa al'umma su gafarar Allah subhanahu wa ta'ala saboda manzon Allah baya laifi ko annabi na laifi manzon Allah baya laifi amma duk da haka nan dai manzon Allah yana yawaita yin istighfari sai Allah ce wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka sahi da yambaci ka zaman to kana wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ana son mutun ya zaman to mai yawaita tasbihi a rayuwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu kuma ka kamanta da azkarikin sahi da mai suka ce wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar ana ne sallar sallar magriba da kuma sallar subahi inji wasu malumai suka ce wasabbih bihamdi rabbika bil ashi to wannan ita ce sallata watan ta al ashi kai mutadari kenan ko wal ibkar kuma sallata ta safiya to ana buƙatar mutum ya kasance mai yawaita tasbihi domin Allah yana son mutum mai yawaita tasbihi kuma manzo Allah ya ba mu shawara yace kar ka yarda wuni ya zo ya huce harshenka bai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba kada harshenka ya bushe game da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka zamanto mai yawaita ambatan Allah yawaita ambatan Allah na sa Allah ya soka domin annabin Allah yake cewa idan ka ambace ni a cikin zuciyarka ni ma zan ambace ka a zuciyata inji Allah idan ka ambace ni cikin al'umma sai Allah ya ce ni ma zan ambace ka cikin al'umma tafi al'umma da ka ambace ni alkhairi haka yawaita ambatan Allah na sa Allah ya ambace ka a rayuwa ya Allah ka sanya mana cikin bayunka wanda kake ambato a rayuwa Allah ka gafarta mana kurakuran mu ka sa mu wange da wannan duniyar lafiya ka karba mana ibadun mu baki daya ka gafarta mana ka sanya aljanna ce makomar mu ka tsare mu da azabarka domin ba ma iya duka wannan azabar Allah Allah ka sa mu wange da wannan duniyar lafiya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته